Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya, daidai ta Kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Mukaddashin shugaban Najeriya Oshiba Joe ya kube darakin hukumar jami'an tsaron farin kaya da yasar lawal daura. Biyo bayan kawanya a majalisar dokokin Najeriya, memba hukumar yan sanda Najat Muhammad ta ce matakin ya dace.
Abin da ya kyauta, bambancin mulkin soja da mulkin demokradiyya shine majalisa. Kan majalisan ko da su ne dukiyar, su ne representative
din mu. Yanzu dai Matthew Sefa ne mukaddashin darakin DSS ya ce zai tsaya kan adalci. Hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin Benue ne don zargin amfani da fiye da naira biliyan 21 ba bisa ka'ida ba da gwamnan jihar Samuel Otom ya yi.
I think it's unconstitutional, it's not right. Because as I view, are shutting down government.
Shugaban kungiyar gwamnoni Abdulaziz Gari ya ce hakan ya saba doka, don zai iya dakatar da lamuran gwamnati. Yayin da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafizu Murabus da komawa PDP, shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Godswin Akpabio ya yi murabus da komawa APC. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina da Sheikh Halluru Maraya daga Kaduna. Ga Rabaran Usman.
To jama'a, ƴan uwana maza da mata 'yan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Church daga Katsina. Ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu saboda lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya. Akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari, an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. To ƴan uwana 'yan Najeriya, Kirista da Musulmi, mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa guji ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare, mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu 'yan Najeriya muna da imani ga Allah Maɗaukakin Sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mu yarda. Mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan, ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu cewa mun yi addu'o'i, mun ba da hannu. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan, ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah, su kuma dubi wannan muƙami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki. Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan, ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. Muna addu'a ga Allah Maɗaukakin Sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su waɗanda suke wannan yaki, su ga rai yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna ƙasar nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasar nan tare. Wannan shi ne kira na da addu'ata da fatan Allah Maɗaukakin Sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Shi ma Sheikh Maraya ya ce,
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa afi tayyibin tahirin wa sahbi jami'an haqqa da dun bidal aziz. yan uwa mutanen Najeriya, musamman mutan arewacin Najeriya. Wannan yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa. Amma idan muke duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170 da Allah ya wa Najeriya arziki da shi. Sannan bayan haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768, fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. Fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wata'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan ga shi kuma in ka duba tojan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. Domin idan mutum duba akwai ɗan arewa wanda ya shekara 9 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 8 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 4 da wata 3 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 5 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 3 yana mulki, kamar haka dai. To idan mutum ya duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Domin za ka ga arewacin nan na Najeriya nan tamu shi ne ya fi yawan tashina. To sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasarmu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. To babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali, ya samu lumana. Domin ba yanda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya, matuƙar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Krista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba. Wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Sannan ga fyaɗe abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali.